A wani zama da majalisar ta yi da hakan ya fito fili karara, Sanata Ahmed Sani Yarima ya ce miko wannan suna da Professor Yemi Oshibajo ya yi, ya ƙara tabbatar da cewa lalle majalisar tana da cikakken iko kenan. Wannan al'amari kuma ya harzuka Sanata Enyinaye Abaride da ya nemi ya nuna cewa shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki tamkar shine ma ya kamaci ya tafiyar da harkokin kasar. Kasancewar Professor Oshibajo ya tafi Addis Ababa wajen taron shugabannin kasashen Afirka. Yunkurin Enyinaye Abaride ya sa Sanata Kabiru Garba Madafan Gusau ya soki wannan matsayar, inda yake ganin hakan ya zama cin fuska.
Na kawo oda ta 53 kashi na hudu, wanda take sanata baya da dama idan yazo yana magana ya bullo da wani abu wanda bai shafi abinda ake magana shi ba a wannan lokacin. So na ga mu a bari da wannan magana da ya kawo ba ta da alaka da abinda ake tattaunawa yanzu. Maganar yace babu shugaban gwamnati, wannan magana banza ce. Babu ta, babu wani tsari, domin akwai mataimakin shugaban kasa wanda shugaban kasa ya hannun taragama gwamnati a hannun shi kamin ya bar kasar. Ya kamata ne a jinjinawa shugaban kasa Muhammadu Buhari a duk lokacin da zai tafiya, sai ya mika ragama gwamnati a hannun mataimakin shi kamin ya bar kasa. So wani ya tashi ne mike tsaye yace wai yau wai duk abubuwan da suke faruwa a Najeriya dan babu shugabanci ne a kasa, wannan cin mutunci ne gare mu 'yan majalisa ga mutanen Najeriya gabaki daya. Don haka ina kira ga Abari da bai jaya wannan magana, domin idan babu shugaban kasa akwai mataimakin sa, in babu shi akwai na uku shugaban majalisa, in babu shi ma akwai CJN. Duka tsarin mulki ya bada tsarin da yanda za a idan ba wani ko kaza ta faru da kaza ta faru, wannan shine abin da aka faɗa.
Akan haka na tuntuɓi ƙwararre kuma masanin kundin tsarin mulki Barista Mai Nasara Kogo Ibrahim Faskare domin jin abin da zai faɗi a game da wannan batu.
To wannan magana duka asalin ta sashi na 144 ne na tsarin mulkin Najeriya, inda ya bayanin cewa akwai hanyoyi daban-daban da za a iya sa shi wanda yake mataimakin shugaban kasa wato ya rike kujera a matsayin mukaddashin shugaban kasa idan aka samu shugaban kasa bena. Daya daga cikin su wanda aka amfani da shi a Shimban Jezo shine ta inda shugaban kasa ya rubuta wasika da hannun shi cewa wannan ya rike mani kujerata har kamin lokacin da zan samu lafiya in dawo, in kuma yi bayanin cewa na dawo akan kujerata.
To a matsayin shi na mataimakin shugaban kasa,
shi na mataimakin shugaban kasa. To sannan sashi na 146 na tsarin mulki kuma sai ya bayyana. To idan shi ma kanshi mataimakin shugaban kasa irin wannan ta faru da shi fa, to a nan wurin shine aka yi bayanin lokutan da za a iya cewa bari a dauki wani mataki, wanda idan wannan ta faru to abinda za a yi a nan wurin shine za a rubuta ma majalisar kasa wato ita ce za ta yi bayanin cewa to wannan hali da ake ciki ga abin da ake ciki, sai a rubuta ma shi shugaban majalisar dokoki cewa ga halin da ake ciki. Shugaban majalisar dokoki zai kafa kwamiti, kwamitin nan su je su tantance su tabbatar da cewa abubuwan nan sun faru. Sannan idan sun tabbatar da haka, shi shugaban majalisa ya sa hannu, mai shugaban kakakin majalisa shi kuma ya sa hannu. Idan suka sa hannu majalisar dattawa da majalisar wakilai, to sai a je a buga abin da ake kira gazette, wato doka ta gwamnati. Idan aka buga gazette aka fito da ita a fili, to daga nan shine shi wanda yake shugaban majalisar dattawa yake da hurumi na ya rike kujera ta wata uku a lokacin da yake zai iya shirya zabe na a cike gurbin da zai iya gama wannan lokaci da ya rage ma wanda yake a kujera, wato shi shugaban kasa.
A yanzu dai wannan dalili da ya kawo cece ku ce akan tantance labarai Gbajabiya Mila an jinginar da shi sai nan gaba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.